Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani barin wuta da dakarun Isra'ila suka yi ya kashe wani Bafalestine a ranar Asabar a yankin yammacin kogin Jordan, sannan daga baya wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari zirin Gaza, a cewar wasu majiyoyin Falastinawa. Wannan shi ne rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Mayu. Sojojin Isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hari wani wurin kera makamai da kuma harba roka mallakar kungiyar Hamas a Gaza, a cewar wasu majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin. Wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin Gaza da ke arewacin zirin yankin, ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba. Wata sanarwa daga sojojin Isra'ila ta ce an kai har-haren ne a matsayin wani martani kan har-haren da ake harbawa zuwa yankin Isra'ila ta hanyar amfani da balambalan. Balambalan ɗin da aka harba daga Gaza ta haddasa gobara a yankin Eshkol na kudancin Isra'ila a ranakun Alhamis da Juma'a da kuma Asabar, a cewar ma'aikatar kashe gobara. Wasu mutum shida da suka hada da limaman Kirista Amurkawa biyu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai zaman kansa ya yi hadari a kudu maso yammacin Port AU Prince, babban birnin kasar Haiti, inji hukumomin yankin jiya Asabar. Ofishin jiragen sama na kasa NCAO ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin saman garin da misalin karfe 6:57 na yamma a ranar Juma'a, kuma ya kamata ya isa garin Jacmel na gabar kudancin Haiti kusan awa ɗaya daga baya. Wani rahoton hadarin na NCAO ya ce jirgin ya yi hadari ne dauke da mutum shida a ciki. Shugaban hukumar kare fararen hula na sashen Quest na Haiti, Gutenberg Destin, ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na AAP cewa dukkan mutane shidan da ke cikin jirgin sun halaka, sai dai har yanzu ba a bayyana musabbabin hadarin ba. Zanga-zangar adawa da shugaba Jair Bolsonaro ta yaɗu zuwa sassan ƙasar Brazil kwana ɗaya bayan wani alƙalin kotun koli ya ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka a kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi wata hada-hada allurar rigakafi. Dubban ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a sama da birane 40 inda suke neman a tsige Bolsonaro ko inganta hanyar samun yin allurar rigakafin COVID-19. Kotun kolin Brazil ta ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka a kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi yarjejeniyar allurar rigakafi. Masu gabatar da ƙara za su binciki ko Bolsonaro ya aikata laifi a ƙoƙarin ɓoye gaskiya na ƙin amsa tambaya kai tsaye, wanda ya kawo jinkiri ko kaucewa aiki da ake buƙata a matsayin wani ɓangare na aikin jama'a saboda wasu dalilai na ƙashin kai, sai dai Bolsonaro ya musanta aikata ba daidai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar, ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma sun yi tattaki tare da shi a mahaifarsa ta Nkandla don nuna adawa da hukuncin da kotu ta yanke masa na zaman gidan yari na watanni 15 saboda rashin bayyana a binciken cin hanci da rashawa. A ranar Talata da ta gabata ne kotun tsarin mulki ta yanke wa Zuma watanni 15 a gidan yari saboda kin bayyana a watan Fabrairu daga binciken da mataimakin alkalin alkalai na kasar Raymond Zondo ya jagoranta. Za su iya yanke wa Zuma watanni 15 ko watanni 100, ba zai yi ko da kwana ɗaya a ciki ko ma minti ɗaya, dansa Edward Zuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a wajen taron. Dole ne su kashe ni kafin su saka hannu a kansa. Hukuncin ɗaurin gidan yarin da aka yanke masa wata alama ce da ke nuna yadda kimar Zuma ta faɗi, duk da irin girmamawa da ya samu saboda gwagwarmayar ƙwato 'yanci daga fararen fata masu mulkin wariya. Zuma ya fara fuskantar matsaloli ne tun bayan da ya hau kan karagar mulki, inda aka yi ta zarginsa da laifukan da suka shafi rashawa a tsakanin 2009 zuwa 2018. Ranar Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da Jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargabar samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin ta kada zuwa cikin Cuba da jihar Florida ta Amurka. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matsaya game da mahaukaciyar guguwar, suna kira ga waɗanda ke kusa da ruwa da kuma yankuna masu tsaunuka da su tashi. Hukumar kula da manyan guguwa ta Miami ta kiyasta haɗarin da matsayi na ɗaya, wanda ke kilomita 635 a kudu maso gabashin Isla Vita a Jamhuriyar Dominican, kana tana kadawa zuwa arewa maso gabashi da gudu mai cin kilomita 48 cikin sa'a guda, da kuma tsananin iska mai kadawar kilomita 140 cikin sa'a guda. Ana sa ran Elsa za ta rage ƙarfi bayan sauka a Cuba, sannan hasashen da cibiyar da ke sa ido kan guguwar ta yi na dogon zango ya nuna cewa za ta sauka a yankin Florida da safiyar ranar Talata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu kawo muku wata zama ta musamman da mata suka yi akan tuna ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin su a wannan shekara da muke ciki. Zauren ya samu halartar mata 'yan siyasa da masu ƙungiyoyin fafutukan ƙwatowa mata 'yancin su. Ku biyo ni. Akan ce abu namu maganin a kwaɓe mu, idan ba a manta ba. A yanzu haka mata suna tarurruka a wurare da dama domin yaƙi da cin zarafin mata a duniya baki ɗaya, ba Najeriya kawai ba. Yau mata na wannan zauren za su tattauna al'amuran da suka damu rayuwar mata, kamar yadda ƙididdiga ta nuna cewa ɗaya cikin mace uku ta taɓa fuskantar cin zarafi ko a waje ko a ɗakinta. To a yau muna tare da manya-manyan mata 'yan siyasa da shugabannin ƙungiyoyi, musamman ma ƙungiyoyin da ke fafutukan ƙwatowa mata 'yanci da bi musu haƙoƙinsu, wanda aka fi sani da RAPA. Ina tare nan da tsohuwar 'yar majalisar wakilai wacce ta fito daga jihar Arewa maso gabas, Honorable Asabe Vilita Bashir, tana nan a tare da mu a yau din nan. Ina tare da shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta Arewa maso gabas, Hajiya Hauwa Bukar, ita ma tana wannan zauren. Ina tare da Sayyada Alaika da ta yi tattaki tun daga Kano ta Bijos ta taho hannun Abuja musamman domin wannan shiri. A yau ina tare kuma da Hajja Mero Muhammad Mudi, shugabar wata kungiya da ke fafutukan ƙwatowa mata 'yanci. To ina tare da Hajjiya Bilkisu Usman wacce ta taɓa riƙe muƙamin darakta a babban bankin Najeriya, wadda aka fi sani da CBN. Ina tare da Hajjiya Umar Rimi da Habiba Ahmad, dukansu jami'ai ne daga kungiyar ƙwato 'yancin mata da aka fi sani da RAPA. Akwai Hadiza Sanda Umar, tana shugabar kungiya ta mata a nan Abuja, da kuma 'yan uwana Hajiya Kalas Abdulsalami tare da Hajiya Madina Ashiru Takwarata. A yau za mu tattauna kamar yadda na faɗi na abubuwa da suke damun mata a Najeriya. Bari mu fara miƙa wannan na'ura ga Honorable Asabe Vilita Bashir, wacce a yanzu ita ce shugabar cibiyar mata da ke nan Abuja, ta fara mana wannan shiri. Honorable.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah, kamar yadda aka faɗa, ni tsohuwar 'yar majalisa ce na Taraya, da kuma na yi 'yar majalisa a can a jihar mu na Borno, kuma na rike makamai da yawa a ƙasar Borno. Na daɗe ina siyasa yau shekaruna 22 ina siyasa. To zan yi magana akan damuwan da mata suke samu a siyasance. A gaskiya mu mata a Najeriya muna da matsala a siyasance, domin kuwa idan an duba population na Najeriya mata suka fi yawa, amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe, ana mayar da mata baya, ana ci mana tuwo a kwarya. Idan an zo a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zo suna hana a zabe mu. Duk da an san da cewa mata mu ne muna iya rike jama'a, kuma mu ne muna taimakawa muna da tausayi, kuma ba makamin da za a ba mace mace za ta samu wanda bata rike jama'anta da kyau ba. Amma idan an zo a siyasance an zo jefa kuri'a, sai maza su yi amfani da sunaye kala kala su hana mutane zaben mu. To wannan daya kenan. Idan kuma an zo a raba makamai kwata kwata ba sa ba mace, zaka ga idan makamai sun kai ko 10 wanda za a ba mutane, da kyar za a ba mace guda daya. Idan an ba da guda daya din mu, ana ga kamar ai mana wani favor ne akai mana. To wannan yana damu sosai, domin kuwa yanzu muna gwamnatin demokradiya, idan an zo mata su suke fitowa su jefa kuriya, mazaje ba su cika fitowa ba, sai dai maza da matasa sune suna daurewa agun akwati daga safe har zuwa yamma su ga sai sun kada kuriyan su. Amma idan an zo raba makamai ba a so a yi da mata, to wannan yana ci mana tuwa kware sosai sosai, ba kadan ba domin komai ba. A yau a kasa idan an zo ciwon mace, sai mace ce za ta sani. Idan an zo ana shawara ko kuma a wannan a gwamnatance, idan babu mata a inda ake doki decision making table, ake cewa babu wanda zai kare mana mutuncin mu a wajen decision making table. Shi yasa muna advocating mata a dinga damawa da su, a bamu iko kamar yadda muna da kuriyan mu, kuma population namu ya nuna muna rabin kasa, ya kamata a dinga damawa da mata kamar yadda yanzu wayansu jihohi kamar Lagos State da Kwara State yanzu suka sun dauki salau da Kadunawa. Lagos State da Kwara su ne muka gani yanzu suka sa commissioner da yawa a gwamnatin su. Wannan kuma gaskiya za a ga change, in Allah ya yarda da shekara 4 za a ga change da za su samu a cikin tafiyan a gwamnatin Shah State din su. To irin wayannan suna nan da yawa, ana ci mana tuwa kware sosai a siyasance, har ma mun da mun dade a cikin siyasa yanzu mun gaji, muna gan kuma wanda su dauka bayan mu ma ba su da not encourage because ba a damawa da su. Idan muyi musa su a kananan makamai kamar su councillor ko commissioner ko su irin su kananan makamai ma ba a so a gama da su, to taya za a yi mata su yi girma? Mu yanzu wanda muka yi girma muna ritaya, ba mu da yawan mata wanda za su gaje mu a cikin siyasa. Yanzu idan duba majalisa na kamar na state inda na fito, babu mace ko daya a majalisa na jihar Borno. To a national assembly ma matan da muke da su a senate suna nan kadan, ba su da yawa, su takwas ne. To irin wannan in ka duba population na mata Najeriya, kuma an san aiki majalisa abu ne na rinjaye. Idan an zo issues na mata, idan za a taking decisions za ku yi kuriya, mata kuriya guda takwas zai taba rinjaye sauran mazan ba. So muna da babban matsala wanda muna so insha Allah gwamnatin Najeriya su duba yadda za su taimaka ma ba bangaren mata.
To sai tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta Arewa maso gabas, Hajiya Hauwa Bukar, kin ji bayanan da Honorable Asabe Vilita Bashir ta yi a yanzu a wannan zaure. Menene hangenki, me kike ganin yake jawo koma baya a harkokin mata musamman a harkar siyasa?
Assalamu alaikum. To ni dai a nawa ra'ayin abin da yake kawo koma baya a siyasan game da mata shine, na daya tukuna mazan ma ba su ma san yanda za a tafiyar da harkar matan ba, tunda mu matan ni dai ba zan ce ba mu da haɗin kai ba, amma ya kamata mu jajirce mu san yanda za mu yi mu haɗa kanmu, na ɗaya. Na biyu, in muka samu ka haɗa kanmu yanzu, duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su, sai mun yi sun mana alƙawari me za su ba mu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ku za a je a koyi bayan wani ɗan takara. ‘Yan takarar namu kuma yanzu a ce misali shekara nawa, ni na yi wajen shekara 30 da wani abu na siyasa, har yau ba mu samu mace da ta fito ko neman gwamna ko wani abu. So ɗaya ina ji lokacin MPN nema wata mata ta fito, wata Hajiya Hassana ta fito a Borno ta nemi takarar gwamna, amma har yau ba wanda ya sake fitowa a Arewa ya nemi gwamna, balle a ce wani abu na ɗan mataimakin gwamna ko wani abu, ba su ba san da mu ba. Ya kamata in muka haɗa kai, haɗin kai nan na mata shine muhimmi. In muka haɗa kai yanzu ba wani da zai zo ya ci raba kawunan mu. Mu matan muna da matsala don abu kankani, in aka kawo aka bamu shikenan sai mu canja ra'ayi. Gwamnatin tarayya ya kamata a bamu wannan haƙƙin mu din na 35% affirmative action, ya kamata a bamu na Beijing din nan. Wasu kasashe a cikin Africa, su Malawi su ko Uganda ne, suna da mata 50-50 da su Rwanda ma. Akwai irin kaman bada abin nan, ana so a bada mukamai, akwai mukamai musamman da aka aje na mata. In mu samu mace ta yi okay wannan mukamin ba a bayarwa, ya kamata kamata mu ma a Najeriya a dube mu da wannan, amma kullum mu je kuma kullum a koma baya muke. Wancan gwamnatin da ta shude ba wai dan na gwamnati mu bane, wannan gwamnati ma na kokari, amma wancan gwamnati mata sun fi yawa a ministoci fiye da wannan. Mata mun samu ko 14 ne ko 15 a wancan, wannan kuma 6 kawai ne muke da shi ko 7. Ya kamata maganar mata bai kamata a kama maganar siyasa ciki ba. Mu ko na jam'iyya ko mai ci yanzu ko na da ko mata dai mu za shi ne mata mu hada kai. A manta maganar jam'iyya, yanzu ba maganar jam'iyya, ai maganar mata kawai, mata su hada kai. In mata suka hada kai wallahi in muka hada kanmu su mazan kansu ma za su ji tsoron su tumfare mu ko ko su nemi raba kawunan mu. To mu rabin rashin hada kan namu nan ne shine ni matsala ta da shani mu na mata. Kuma su mazan kuma in suka ga inda akwai dan abin nan ba wani hadin kai haka sai su shige su raba kawunan mu, wannan ta yi gabas wannan ta yi yamma, a zo kuma mu kanmu matan ma ba ma son kanmu ma gaskiya fi sabilillahi za mu fada. Inda muna son kanmu, in kun ga yar mace na tsaye a layi lokacin zabe mu sha wahala mu sha rana mu kome muna zabe, sai ka ga matan sun zo maimakon su zabi mace sai su je su zabi namiji. Da muna zaben mata mu kanmu muna zaben matan, yanzu ai da kila mu yi nisa ba mu taba yin wannan arewa balle ma arewan mu din ma, sai a kama gana addini a kama maganan yanki da su wani culture al'adu a saka a ciki, wani sa ma al'adun ma za su zai ma doke maganan siyasa maganan addini, al'adun ma ya fi ma abu na mahimmanci a cikin sha'anin siyasa. Sai a ce bai kamata mace ta yi haka ba, bai kamata ta yi haka ba, to yaushe kanmu zai waye? Kullum muke na a baya. Ya kamata da ni dai kira na ga mata ne mu hada kai, muka hada kai abin zai fi mana sauki.
Kun ji dai bayanin da Hajiya Hauwa ta yi, kira gare mu mata take yi na mu yi kokari mu hada kai, saboda idan zabe ya zo an ce mu ne muka fi yawa amma kuma mu ne kullun a baya. To bari mu miƙa mu Hajiya Sayyida Alaika mu ji nata bayanan, me yasa kike ganin mata ba sa son kansu?
To auzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. Eh to kaman yanda ita Hajiya ta faɗa ne, su mata har yanzu kamar ko ba su waye ba ne shi ne ban sani ba, musamman nan arewa. Ga kudu sun ci gaba amma mu nan arewa kullun har yanzu akwai bambanci, kullun bambancin kabilu muke kawowa, kuma gashi ya hana har yanzu mu ci gaba. Mu mata gashi mu ne muka fitowa zabe a wahala, mu ne muke wahala a gidaddajin mu da yara da ni, amma har yanzu an kasa fahimtan yadda za a yi. To kamar yanda Hajiya ta faɗa ne, a hada kai, su kuma maza su waiwaye mu su taimake mu. Mu abinda muke so babu kaman a tallafa mana sana'o'i kiwon lafiyar mu, abinda muke so kenan. Mu mata bai wuce haka ba, mu muna so a waiwaye mu a tallafa mana su waiwayo mu su mazan su taimake mu, tunda Allah ya sa su ne gaba da mu su mazajen. To tunda ya zamanto haka din mun yi biyayya, to su waiwayo mu su tallafa mana kan sana'o'i da kiwon lafiyar mu, ni abinda zan faɗa kenan.
To Hajiya mai rumudi, kin ji bayanin Sayyida Alaika, ta yadda da abinda Hajiya Hauwa ta faɗi, ta ce maza su taimaka tunda duniya ya zama tasu ce yanzu. Magana ta gaskiya, ke a matsayinki na shugaban kungiya dake kokarin fafutukan kwatowa mata yanci, me zaki ce a game da halin da mata ke ciki a siyasance, kuma ta fannin da Sayyida Alaika ta faɗi, kiwon lafiya, sana'o'i, ga sunan barkate?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni dai magana abinda mata suna fuskantar matsaloli, Hajiya kin ce har da kananan yara. Gaskiya domin matsalolin mata yawanci na yara ne. Abin da ya fi ɗauka mu a hankali a zamanin mu na yau shine maganar fyaɗe. Gaskiya fyaɗe na mata da ƙananan yara yayi yawa a al'umma. Abin takeici shine sai a duke mu a hana mu kuka. Akwai wani bidiyo da na gani a Najeriya ne kawai za a iya yin wannan, ɗan nefa ne da ya je zai ci mutuncin mace, a nan yake faɗa zai mata fyaɗe, karki ce wai a ɓoye ne. Irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan har ya fito bainin jama'a akan aikinta take yi na nefa, da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe? To me aka yi mishi? Dan Allah, me kika ji aka yi mishi har yau? Kin ga shi kiri-kiri ya ma fito kenan. To fuskantar matsala da mata suke yi kenan, ko a wajen aiki ko wani abu, za ki ga an tauye musu haƙƙi. Fyaɗe wata za a yi mata fyaɗe da yaddanta domin me? Domin ya jibanci aikinta da wasu abubuwa, tana kunyanta fito ta faɗa.
a wannan al'umma namu idan mace ta fito ta ce an mata fyaɗe maimakon a tosaya mata zaki ga ita ce ta dawo kuma abin walakanci ita ce har wasu ma tsine mata za su yi shi fa namijin ba ai mai komai ba shi bai yi komai ba itan da ta shiga cikin matsala ta shiga cikin wahala ita ce to shi yasa zaki ga yawancin mata wallahi sun shiga irin wannan halin ba su iya yin magana ko yara kanana ne aka yi musu fyaɗe yanzu iyaye mata za ku yi shiru don Allah kar ku faɗa kar a bari a ji asibiti din ma ba za a kai su ba balle a ce an samu matsalolin su balle a saboda me ana son a rufe idan kika ga wanda suka shiga halin fyaɗe yanzu na zaki ga sun tashi da ciwon kanjamau sun tashi da ciwon sanyi da sauransu babu mai tallafa musu babu mai cewa ku zo ku ji ya kamata a ce al'umman mu na yau ko a addinance wannan abin ba a yarda da shi ba wanda ya maka fyaɗe din nan shi har sai an dauki hukunci akan shi har sai an gani cewa an kwato mu yara ko mata hakkin su da ba za a ƙara ba yanzu ya zama to abin ado domin idan namiji ya fadi maimakon shi a kamace shi ayi hukunci akan matan da aka yi mata ko yarinyar da aka yi mata ita ce abin kyama ita ce abin gudu to ni gaskiya a matsalolin da matan ƙasar nan suke fuskanta yana da yawa amma a dubi mutuncin mace duk namiji ko waye yana son mace mai mutunci idan kana son yarka ta yi mutunci kana son matarka da mutunci amma baka son ƴaƴan wasu da mutunci idan wannan abin ya faru da su a tallafa a dinga ba su magana magani ba laifin ku ba ne haka Allah kuma za mu dauki mataki za mu idan ya faru ku fito ku faɗa mu za mu tallafa muku wallahi zaki ga wannan abubuwan ya ragu maimakon ya kasance kuma a kowane lokaci su ne ake cin zarafin su to ni kin ga a cikin matsalolin da yake damuna na mata da wannan maganan fade da ya kamata mu mata da maza ma mu fito mu nuna cewa bai dace ba mu nuna cewa wanda su aka musu fade din musu yi aibi ba musu aikata illa ba su aka aikata musu illa su za a karba musu yanci kar ya kasance ana kyaman su kar ya kasance ana gudun su to ni magana ta kenan Hajiya Madina nagode
anan zamu dasa aya a wannan shiri sai makon gobe zamu dora akan ire-iren matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya a madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hawwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka dauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi a ko zaka gabatar da kanka
ni ne mai suna Ayuba Friday daga Niger State daga local government Gurara local government
gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan
eh a gaskiya gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger
ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security wato kaman gadi kenan tsaro ko menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a
eh actually abun da yasa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga garin mu masu youth ta kuma mu ya duba mun gane a cikin Abuja in kai yayi aiki din da nazari da kuma kunci hankali zaka ya samu wajen fita da kai
shi wannan aiki na gadi daga can gida gurara aikin da kake yi kenan
gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba a farko ni nayi NC Niger State College of Education na gama kuma nan da certificate na to dama na koyarwa ne a makaranta na jami'a na private school amma ba sa biyawa yanda ya kamata wani wata kuma ana rike mana bashi sai dai na zana duba na sadu da abokina ya ce min akwai wani iri security da ake yi a nan ana dan biyawa in wata ya kare sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada
amma baka ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda ya fi wannan?
Eto, inda na fara farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da ya suna nan da yawa, in ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba. Abun da ya sa kenan masalan jihar Niger kenan yanzu haka.
To ka dubi cewa kaga kai da malami ne fa na makaranta, kana koyar da dalibai, kana da dalibai. Yanzu gashi anan ka zo Abuja kana aikin gadi, kaman ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka?
Gaskiya dai abun dai ba soke, amma dai kai san komin ka sa rai da kuma da addu'a, kana neman nufin Allah, ba abun da Allah ba ya yi rayuwa.
To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi, kaman a wata kana samun kaman nawa?
Gaskiya dai anan a wata ina samun abun da dai ya kai 15,000 a wata.
Kaman da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa, kaman nawa ake biyan ka a wata?
A wata can suna bani 9,000 ne da 500, amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba.
To amma ka duba fa rayuwa a Abuja tana da tsada, baka ganin wancan 9,000 da kake samu a can zaka fi iya yin tattalin sa kai wasu abubuwa a can? Nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada, ko me zaka ce?
Lalle dai haka ne, amma abun da ya bamu shawarin aiki a Abuja shine baka sani ba kila wata rana zaka ya hadu da wanda zai yi ma taimako. Amma an kasa a can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka, so tunanin su inda zai zaka yi rayu.
Kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan?
Da dan Allah abun da ina yin kokari kuma ina yin kenan. Na sadi da wani sun ce masu ga abin da ilimin nan da nina yi, ko dai inda za a yi mun taimako a wani waje to gane nan abin da nina kokari na yi kiran duk nina yin gadi da, amma nina kokari na yi submitting su takaduna a wajen da na ji wai akwai wasu aiki.
Yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na Abuja kana wannan sana'a?
Actually shekara na biyu kenan a nan gari na Abuja ina yi wannan gadi.
Amma ka dubi fa Abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa, za ka kalli kudin haya yana da tsada. Kana aina kake zama ne, kana haya ne?
Gaskiya lalle ga aikin mu muna yi shi mako daya, dan kuma mako daya mu je mu huta. A mako daya din nan ina koma gurara, that is jihar Niger, in ta aikin da zan yi aikin numa dan kadan in yi, mako kuma ya cika sai in dawo. Kuma
kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan?
Haka ne.
Yaya batun iyali, kana da mata ne da yaya?
Lalle dai ban da mata yanzu haka, amma ina da iyaye, aikin su kuma kamar yana wuya na ne, wani lokaci ne ina ce da su da mai karfin su yanzu ya rugu.
Allah ya taimaka sosai, ina maka fatan alheri.
Amin. Nagode.
To nagode ni ma kisa.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasara wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.